sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugabannin ƙasashen yammacin duniya da suka taru jiya Juma'a a taron harkokin tsaro na Munich sun amsa kiran da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi na neman ƙarin agaji cikin gaggawa domin tunkarar mamayar da Rasha ta yi a ƙasarsa. Kimanin shugabannin ƙasashe da gwamnatoci 40 kuma 'yan siyasa da ƙwararru kan harkokin tsaro daga ƙasashe kusan 100 da suka haɗa da Amurka, Turai da China ne ke halartar taron shekara-shekara na kwanaki uku na ƙungiyar tsaro ta duniya, wanda aka tsara don samar da wani dandalin tattauna rikice-rikicen duniya. A karan farko cikin shekaru 20 ba gayyaci shugaban Rasha zuwa taron ba. A shekarar da ta wuce, jami'an Rasha sun ki halartar taron, wanda aka kammala kwanaki huɗu kafin Rasha ta mamaye Ukraine. Zelensky ya yi jawabi a wurin taron daga ƙasarsa, yana mai kira ga abokanansa na yammacin duniya da su hanzarta su kai agajin soja da aka alkawarta, da yake kamanta arangamar da ƙasar ke yi da Rasha. Da kuma labarin Dauda da Jalut, Zelensky ya ce dole a yi galaba a kan Jalut. Jim kaɗan bayan nan, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yi kamar ya amsa kiran, inda ya buƙaci duk wasu ƙawayen da za su iya isar da tankokin yaƙi na zamani ƙerar Leopard 2 zuwa Ukraine da su yi hakan nan take, kana ya alƙawarin ba da tallafin kayan aiki ga duk wanda ya yi hakan. Zanga-zanga kan ƙarancin ruwa a garin Walkeyti da ke kudancin ƙasar Habasha ta rikide zuwa mutuwa. A cewar shaidu, jami'an tsaro sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar, inda suka kashe aƙalla mutane 2. Wasu tsofaffin mata ne ɗauke da jarkokin ɗiban ruwa suka fara zanga-zanga da sanyin safiyar rana Alhamis ɗin da ta gabata. Kuma a cewar wani ganau, a hankali ta ƙaru zuwa dubban mutane. Adane Kipli, wani mazaunin Walkeyti da ke wajen zanga-zangar, ya shaida wa BOA a jiya Juma'a cewa jami'an tsaro sun fara gaya wa mutane su zauna bayan sun tattauna da wasu masu zanga-zangar. Ya ce lokacin da muka zauna ba za mu iya ganin ainihin abin da ake faɗa ba, kuma ba su yi mana ƙarin bayani ba. Ana cikin wannan hali ne da yake ina gaba sai suka fara harba mana barkunan tsohuwa. Mun yi ƙoƙarin ceton kanmu sai mutane suka fara jifa da duwatsu, bayan nan ne suka fara harbi bayan sun tarwatsa mutane. Tawagar 'yan majalisar dokokin Amurka kusan 50 ne suka halarci buɗe taron kwanaki uku na shekara-shekara na harkokin tsaro na Munich don tabbatar da goyon bayan ɓangarorin biyu game da taimakon da Amurka ke baiwa Ukraine. Tawagogin huɗu na shugabannin Democrat da Republican da mambobin majalisar dattawa da na majalisar wakilai sun bi sahun ɗaruruwan 'yan siyasa, jami'an soja da jami'an diplomasiya daga sassan duniya a wajen taron. Jami'an Amurka sun ce tawagar Amurka a wurin taron tana ɗaya daga cikin mafi girma tun lokacin da aka ƙirƙiro taron a shekarar 1963. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta ƙarfafa ƙawancen ƙungiyar NATO da Tarayyar Turai da kuma haɗa kan 'yan majalisar dokokin Amurka. Shugaban marasa rinjaye na majalisar dattijan Amurka da jam'iyyar Democrat ke da rinjaye, Mitch McConnell, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters bayan ganawa da 'yan siyasar Jamus masu ra'ayin mazanjiya cewa mun zo ne don mu aika da bayyanannen saƙo ga wannan taro da kuma kowa da kowa a duniya. Ɓangarori biyu na jam'iyyun Amurka gaba ɗaya suna goyon bayan yunkurin taimakawa Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban ɗaruruwan mutane ne ke neman mafaka bayan girgizar ƙasa da ta afku a kudancin Turkiyya ranar 6 ga watan Fabrairu da ta lalata gidaje.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu kawo muku ci gaban hirar da muka faro da ɗaya daga cikin kwamandojin farko da suka kafa kungiyar sibilin JTF, wato Abba Aji Kalli da aka fi sani da Elda, waɗanda suka taimakawa jami'an tsaro domin kawo ƙarshen aika-aikan 'yan ta'addar Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. A wannan mako za mu dora ne daga inda Abba Aji Elda ke mana bayani dangane da tambayar da na masa cewar a matsayinsa na ɗaya daga cikin kwamandojin farko da suka kafa kungiyar sibilin JTF a jihar Borno, ko tiyaya suke cito mutanen da 'yan ta'addan Boko Haram suka yi garkuwa da su. Shin ana biyan kuɗin fansa ne kafin a ceto su? Ana tattaunawa ne ko kuɗai ana fafatawa ne? Kuma inda ya ci gaba da bayani inda yake cewa
a daɗin lokacin da muna nan a yaƙi muke karɓo su, in muka shiga kam nasu muka tarwasa su, wanda Allah ya sa suna da dogon kwana za mu ceto su mu zo da su. Amma yanzu da Brexit lalamuwa muke yi, kuma muna amfani da su wanda suka tuba suka zo, su muke amfani da su suke magana da ƴan uwansu suke fitowa cikin ruwan sanyi, ba bada wani ransom, ba komi.
To Alhaji Abba Aji, idan muka duba wanda kuma suke mika miya yanzu, da yawa daga cikin 'yan Boko Haram suna yin saranda, suna mika wuya. Kai a tunaninka me za suke mika wuya ne?
Allah ne ya kawo ƙarshen wannan abu da du'a'in jama'a.
Amma akwai sanadi
kuma sun zo sun gane abun ba addini bane wadannan su aka yi, manyan su kasuwanci suke da su. To yanzu da du'a'in jama'a 10 da aka yi ya taso, abubuwa Allah ya bude musu da basira, sun zo sun gane suna fitowa. Kuma in Allah ya yarda, na imani da Allah, insha Allah Rabbi, wala kwanan nan zaka gani abubuwan da zai kare.
Wasu na cewa kaman sun ji ruwan wuta ne daga sojoji, me gaskiya magana?
Wato shi akwai hanyoyin yujewa, wayansu abun ba sai mun fita mun yi magana ba saboda yanayin tsoro. Amma gaskiyan abu, ai dadi ma suna jin wuta, sun fito ne, ai ba su fito ba. Amma a yanzu din da roƙon Allahn jama'a, da Allah ya sa Allah ya bude musu fahimtar su, suka gane abu cikin tafiyan yaudara ne yafi yawa, suka je to ai mun dauki wuka mun sa a cikin mu, mun kashe kasan mu. Wayansu suna rayuwa da mu suke arzika kansu, saboda kai me yasa ba za mu aje makamen mu mu fito a hada mu da al'umma mu zauna mai zaman lafiya ba? To a yanzu da nake ga maka suna zuwa gidana, ina zuwa gidansu, muna tare da su. Saboda haka wannan ma ci gaba ne.
Amma wasu suna jin tsoron cewar mutum ina Boko Haram ya kashe mutane, ya tuba, ya fito a mai da su cikin jama'a, kamar zai zama akwai bayar da kura, ba ku gani akwai?
Akwai process, akwai hanya, dabarun da za ka bi.
Amma jama'a suna karɓar su?
Yanzu ba kun karɓe su ba?
Wai cikin anguwa ka, cikin gari?
Yanzu na ga maka da gidajensu da matansu suna zauna cikin gari, mun karɓe su. Yan omu ne.
Kuma an yafe musu abin da suke?
Kai ba yafe musu da abin su suna cikin gari? Na ba musu suna cikin gari ba.
Amma me gaskiya maganar cewa wasu daga cikinsu kaman tuban muzuru suke yi, in sun fito sun gaji ne suna kala kuma daji, gaskiya ne?
To tuban muzurun, in mutum zai tuban muzuru zai fito ya aiki da mu, zai sa ƴan wasa su fito?
Amma
kuma za su tashi su taimaki gwamnati, su nuna gwamnati ga hanya a yi nasara.
Amma wanda suke fitowa ɗinnan kawo yanzu, ba wanda kuka samu ya kara komawa cikin daji?
Ai ba za a taru duka a lalace ba, ba za a taru duka a lalace ba. Ni a sani na akwai wanda suka koma daji. Wannan kuma me yasa me ya faru? Kaga in shi abu ya faru sai ka nemi mutanen da abun ya tabbata. Yanzu lokacin da aka fara office of the corridor na ba da shawara dan I am part of it, amma da tafiyan ya kai ba zan shiga nasu ba, aka aje na gefe aka shige. Akwai malamin mu na Borno, akwai iyayen mu sarakunan gargajiya, a hada su a dauko mutanen civilian JTF, mutanen community na cikin local government din da ai kowa ya san yaron sa, sai a dauko yaran nan a dauko mutanen local government kaza a kawo ga yaran ku nan, su ma su bada damuwar su ga abin da ya sa su suka shiga wannan abin, kuma malamai su nuna musu ga abin da yake tafiya. Ai mamala a fahimci juna, ka gane? Then me hukuma za ta yi? Sai hukuma ta koma wanda aka zalunta su aka tarwasa musu gari, sai a zo a shiga a yi musu bayani, a nuna musu mahimmancin gafatan wayan mutane, mahimmancin karbonsu. Amma fa hukuma ta yi wani abu, ta canja kokulawan wanda aka cutar su, aka cuce su, kuma a ba nuna musu in wani ma rasa jarinsa a taimaka musu su ma su farfado kafin nan a soko wayannan mutane.
To amma ban da wani yake mamaki shine yanzu a Borno kamar hukuma ta fi damuwa da wanda yan Boko Haram da suka tuba sai da mutanen da Boko Haram suka musu illa. Dan Boko Haram in ya ce ya tuba ya fito za a kai shi Gombe wannan operation din Safe Corridor din, ana ba shi abinci mai kyau, ana da sauransu, amma kuma mutanen da su yan Boko Haram suka cutar ba mu ji a dauko wani matakai akan su ba, suna ta wahala ma wasunsu.
Ai to ba gwamnati Borno take ba, wani Safe Corridor tana karkashin gwamnati tarayya ne. Babaji Borno take yi,
amma kana ga kadin yayi a ce mutumin da aka cutar yana wahala, kuma wanda ya cutar kuma shi ana abin din sa.
A bayani na ba na ga maka ba, hukuma ya kamata ta koma ta samu wanda aka cutar su a yi musu tallafi, a fafado da su, kuma a nuna musu mahimmancin gafurtan wayannan yan uwan mu da aka suka fada cikin wannan jarrabawa in za su komo a karbe su. Ai na ga maka da hali.
Tun da kana da experience na civilian JTF, kamar rashin tsaro da ake fama da shi a yankin arewa maso tsakiyar Najeriya da arewa maso yamma, Sokoto, Katsina, Zamfara da sauransu, kana ga menene su ya kamata a ce a wannan yanayin su ma an yi domin a samu dan zaman lafiya irin da aka samu a arewa maso gabas?
Eto kaga mu a Borno turi ne kai bango, kuma sai Allah ya bayyana da civilian JTF. So saboda haka kafin nan ma a zo har wani abu zai faru din, me hukuma ya kamata yayi? Hukuma ya kamata yayi adalci, ya tallafa matasa. Allah ya barkaci kasan mu, Allah ya bamu dukiya, Allah ya barkaci kasan nan, in shugabancin kasan nan wallahi tallahi suna da jihar mu, kasar mu a zuciyarsu, kuma sun tsaya ga tsoron Allah, wala ba za mu su cika ma wannan abin ba. Saboda haka su yi adalci, a tallafa. Me talaka yake nema? Talaka ya samu hanya mai kyau, ya samu makarantar da yaron shi zai tafi, ya samu asibiti, ya samu yaje nomansa, ya samu hanya mai kyau da zai kawo shi kasuwa. Talaka ba wani gwamnati.
To bari ko mu duba rawan da ita rundunan kawancen dakarun kasashen yankin tafkin Chadi, wato multinational joint task force take takawa, kamar ya kake ganin kokarin wannan runduna?
To alhamdulillah suna kokari sosai, dan yanzu ba za ka ga wani ya gudu ka ko yanzu ka wani aka koro shi a Niger, in shigo Nigeria, Nigeria ta mai da ita kafin tinkare su sadun ana ma'amala aka kashin nan, zaka gani ma sojojin Niger da kansu ma sallako su wa Nigeria din, na Najeriya zai iya sallaka ya shiga, na Chad zai iya sallaka. To kaga an samu fa'inta, kuma an samu fa'idan wannan abin tafiya, aiki na tafiya sosai.
Kamar akwai nasarar da zaka ce an samu karkashin shi wannan babban komanda da kai magana dazu, General AK Ibrahim?
Ai General AK Ibrahim sai dai mu ce alhamdulillah, dan an samu nasara sosai. Dadina ko a yanzu da yake cin kasan waje, inda abun da ya taba lecture ne mun tura mishi to wasa muna gani makamai yana damu mu dan cikin mintuna kadan zai kira ka so biyar ko so goma yaya ka bi cikakken wajen yaya labari wajen nan ya canju sakalin sa da tata ko mana yanzu sai mu ci alhamdulillah sun yi iya gurgudan kalbin su sun yi aiki sun kuma sabota kasan su
idan muka duba ruwan da sojan ruwa suke taka a yankin kula can kamar me zaka so ga an ce sun an ce kogi bai kare ba kamar wani bangare ne kake ganin ya kamata su kara ko kokari ko mai da hankali ko na
eh to kaga yanzu kan ruwa an share wajajen da ka san akwai abin nan kan ruwa ba a iya shiga don saboda cewa an samu a riga an yi clearing yanzu suna shiga ko ina kuma hadin kai da suke da shi in bita tsakanin su da sojojin jirgin sama da wani inda in sun je ba za su iya tsallake su shiga ba suna magana a jirgin ruwa ga waje kaza a jirgin sama ga waje kaza kaza nan kuma atake za ka gani kai wanda suke tata command a kasa wallahi sai mu ce alhamdulillah in dai zamu ga ya kan mu gaskiya suna iya gogo da karfi su in sun yi zamu ce sun yi in ba su yi ba wallahi ba masoron zamu ce ba su yi ba wallahi sun yi
abaji kalli mun
gode ba su yi ba wallahi zamu nuna duniya ba su yi ba amma kuma in sun yi din zamu nuna duniya gashi sun yi don ba wanda zamu kira ni civilian ne ba amma zan dauki waya in kira airport waje kaza na dala jirgi tashi ko jirgi zai tashi ai duka hadin kai din ne ni am civilian ba wannan zan kirga maka ba iyaka to sai dai mu ci alhamdulillah
to abaji kalli mun gode kwarai
to na gode
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu kawo muku wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sai kuma ni Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin zuwar gidajen rediyon da muke kulla da su
to jama'a barkamu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dan gari shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da dan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar kananan garuruwa a ƙasar Hausa. Wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa zan gabatar muku. To madalla. Shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Tattarawa mai nisan kimanin kilomita 3 daga babban titin Kano zuwa Katsina. A tsakanin garin Kwa da kuma garin Dungurawa duka a yankin karamar hukumar ta Dawakin Tofa. Garin Tattara dai mai taken tattara dangi garin Ba'awa, usulinsa garin Hausawa ne. Kafin daga bisani Fulani suka mamaye garin, kamar yadda sarkin Fulani kuma dagacin garin ya shaida min.
To sunana injiniya Ali Abdullahi, kuma ni ne sarkin Fulani Tattarawa, wato dagacin wannan gari na Tattarawa. Dake cikin karamar hukumar Dawakin Tofa jihar Kano. Wannan gari ya samo asali ne tun daga Hausawan da suka kafa wannan garuruwa da suka hada hada Kano da Sigaya. To kusan lokaci guda ita ma wannan gari na Tattarawa aka kafa ta gabanin jihadin Shehu Usmanu da kuma shekara kusan 100 su kakannin Fulani da suka zo wannan gari na Tattarawa ta kawo wanda ake musu lakabi da Ba'awa. Daga kasar Adama ta yanzu a lokacin ana ce mata Fomina ko Yola akwai shi kakanmu ana ce masa Ardo Aliyu Abi ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na Tattarawa kimanin 1700 da yan kai kadan wanda ba su kai 20 ba kaga gabanin haihuwar Shehu Usmanu ma kenan domin da shi da ɗansa Artajara duk sarakunan hatsari suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana shehu kenan kafin ma bayyana jihadi To daga baya kuma dan uwansa Ahmad Jan Dauro. To shi ma ya zo ya joinin din dan uwansa a wannan gari na Tattarawa. Akwai ɗansa da ya haifa ana ce masa Liman Malam Yati, wanda bayan rasuwarsa shine ya gaje shi shine limamin Tattarawa. Shi kuma da Aliyu Abi da ya rasu ɗansa Adamu Jara ya gaje shi shine Arko Adamu Jara. To suna nan da ƴaƴansu da zuriyarsu da dabbobinsu da bayansu duka a wannan gari har lokacin da shi Malam Liman Yati ya sha'awar da ya gurgusa ya je nan gaban gabas da biki din na akwai gari da ake cewa Yola nan kwayansu yana nan. Ya tashi ya koma nan da ƴaƴansa akwai Malam Jibir da Malam Goshi. To su waɗannan Malam Jibir da Malam Goshi su ne waɗanda suka gaji shi Liman Yati a rasuwarsa. To lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana ana kira ga zuwa Sokoto jihadi. Lokacin da aka zo akwai Malam Dan Zabuwa wanda da shi ne babban malaminsu, shi kuma Allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin. To nan dai aka zo aka haɗu a nan Yaulan nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga Shehu Usmanu. Daga nan sai suka zo tattara wajen Arɗo Adamu Jara. Dan cewa sun san girma ya kama shi, shi ba zai iya zuwa ba ya ba su ɗansa wanda daga bashi ya zama sarkin Fulani lokacin Fulani wato Isiyaku, sarkin Fulani Isiyaku da shi aka yi wannan tafiya ta jihadi. Saboda tarihin Fulani ba zai cika ba mu kasa garin Tattarawa a ciki ba a Kano. Haka ma kuma tarihin Haɗa.
Sarkin Fulani ka yi batun Yola ka ce kamar wajen ƙasar Bici, ina kuma Yola ta cikin birnin Kano?
Yawa, Yola ta cikin birnin Kano da shi Malam Jibir da Malam Goshi su ne waɗanda suka kafa Yola ta cikin birnin Kano bayan tabbatar jihadi. Amma kamar yadda ka sani mu Yola na Kano, Yola ta cikin birni kamar alaminmu ce. Amma Yola suna nan sun bazu cikin ƙasar Kano gaba ɗaya.
To bari mu kalli wannan gari na Tattarawa, wannan masarauta ta ka. Shi wannan suna Tattarawa daga ina aka same shi ne?
To mu abinda kakanninmu suke gaya mana dama ana ce mata Tattara Dangi, wato kamar wasu cikin kabila ne na Hausawa danginsu suka taru a wurin suka haɗa gari Tinfil Azan. To daga baya sai aka zo ana mata lakabi da Tattara Dangi garin Ba'awa.
Na, to yanzu musamman garin Tattarawa kamar waɗannan kabilu da waɗannan kabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin?
In banda mu Fulani sai bare-bare korar rabe da suka shigo mana, sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka yi ta yaƙe-yaƙe tsakaninmu da Magarawa waɗanda kakanninmu suka samu a ribatar yaƙi. To su ne za a iya cewa domin su waɗannan Hausawa na asali yanda suka kafa garin Tattarawa. Bayan tabbatar jihadi da kafo jihadi, kasan da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwansu. To mu ma namu sun bar garin Tattarawa suka je suka kafa wani gari a can ƙasar Darko yanzu a ce Dal. Wanda da ana ce mata Tattarawa Dal, wato kawai sabuwar Tattarawa sabuwa Dal shi ne asalin. Amma yanzu Dal kawai ake cewa. Ko yanzu garin Tattarawa zan nuna maka irin su wurin jima ɗinsu, baba ɗinsu da kufayensu.
To kamar wacce sana'a ko wani abu garin Tattarawa ya fice ya ɗar masa'a da za a iya bayyana a duniya?
To sana'o'in da suka fice a Tattarawa a kusanta ce ta wajen huji na Fulani, saboda Fulani daga ko'ina suna zuwa suna ɗauka a Tattarawa. Yanzu kuma abin da aka ban mana shi ne dai kiwon da noma.
To mu ɗan kuma baya kaɗan maganar sarautar nan ta Tattarawa ta Sarkin Fulani. Za a iya ƙiyasa kamar Sarkin Fulani nawa ne suka mulki Tattarawa ya zuwa kanka?
Kaga Arɗo Abu Abi, Arɗo Adamu Jara, Sarkin Fulani Isiyaku, Sarkin Fulani Umaru, Sarkin Fulani Ibrahim, Sarkin Fulani Abubakar, Sarkin Fulani Muhammadu Babba, Sarkin Fulani Adamu, Sarkin Fulani Abdullahi mai Kano sai kan yi kaina. To ina ga goma ne ko sha ɗaya.
Sarkin Fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanensa. Kamar me za ku iya buga kirji ku faɗi irin shahararrun mutanen ku?
To, na farko kaga kakanmu sarkin Fulani Adamu kusan dai anan kasar Dakin Tawa su ne na farko da suka fara ilimin boko, shi da su Allah ya ji kansu duka madakin Kano Bello da ajinsu daya. Sannan ya yi headmaster shi ya buɗe primary ta ringin ya koyar a Shahuci, su Malam Aminu Kano duk ɗalibansa ne a Shahuci. Sa'annan kuma muka zo muka sake samun mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna injiniya Magaji Abdullahi wanda yake dan uwa ne gare ni yana ne. To waɗannan muna da su mashahurai. Sannan kuma a da can kafin zuwan bokon daga turan muna da attajirai ko garbin bici da kake ji din nan. Kufayensu na nan a cikin tattarawa, daga tattarawa suka tashi suka taubici.
To bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani. Me za a iya dorawa dangane ci gaban zamani na tattarawa a halin yanzu?
Ci gaba dai za mu ce mun gode Allah da asaliyan tattarawa zango ne na matafiya wanda ya shiga kasar da magaran da wanda su tafi kasuna Sakkwato duka. Da aka zo zuwan Bature aka yi titin mota sai aka bi ta kwa. To wannan shi mai da mulungu baya. To amma ci gaban da muka samu alhamdulillahi muna daga cikin garuruwa na farko in za ka irga guda uku a ƙasar Dakin Tofa da muka fara samun ainihin hanya da ruwan sha, sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya. To sai kuma asibitin kwana da muke da shi, sai makaranta da mun karantu na firamare da sakandare. To wannan za mu iya cewa shi ne abin da aka samu na cigaba na zamani a gwamnatance kenan.
Haka tarihin kafuwar garin Tattarawa kenan da ke yankin ƙaramar hukumar Dakin Tofa a jihar Kano, wanda sarkin Fulani kuma dagacin garin injiniya Ali Abdullahi Mai Kano ya shaida min. To masu sauraron mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na daɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo Dakin Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Da bambanci a junanmu mu haɗa tayi mu daina fada na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Mu haɗa tayi mu bar gaminanci da bambanci. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.